sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 21 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa har yanzu da sauran rana aka ba game da rashin tsaro a yankin Sokoton Najeriya.
Wannan bindiga masu hitowa daga yankin Isa suka je sabon birnin ta gaba suka kwashe mana dukiya in bayan kaji su dai suka bari a garuruwan nan.
Sannan shugaban kamfanin man Najeriya ya yi bayani yadda ya ce ana ci da gumin talaka da sunan sassaucin kudin mai.
Wannan tabbafin na manya ne da masu hannu da shibini da yan kasuwa da manyan ma'aikata kila ma haddani cikin.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sani Malumfashi ina tafi da rahoto na musamman wannan karan kan tsadar rayuwa da sauran matsaloli a Najeriya. Murtala Faru Sanyinna na tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta yi bikin cika shekaru 75 da kafuwa a yau Litinin. Yayin kasashen duniya ke fuskantar annobar coronavirus da wasu manyan matsaloli da sakataren janar na majalisar ya ce na buƙatar ƙarin matakin haɗin gwiwar kasashe na gaggawa. Yanzu adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya ya zarta miliyan 31 da mace-mace sama da 960 a cewar Jami'ar John Hopkins. Wacce ke bin diddigin yaduwar annobar da bikin zagayowar ranar aka fara taron kolin majalisar na shekara-shekara wanda shugabannin duniya ke ganawa. Ko da yake annobar coronavirus ta canza tsarin taron wanda yanzu galibinsa ta yanar gizo za a yi shi. A tsawon makon nan wakili na musamman ɗaya daga cikin kowace ƙasa sanye da takunkumin rufe hanci da baki ne zai kasance a babban zauren majalisar don kiyaye matakan nisantar juna. Shugabannin kasashe da prime ministoci su kuma za su shiga taron ta yanar gizo daga kasashensu. A halin da ake ciki kuma, Amurka na dosar adadin mace-mace 200,000 na tarihi sakamakon cutar coronavirus a cewar masana da ke sa ido kan annobar. Ƙasar Amurka na fiye da mutum miliyan 6.8 da suka kamu da cutar a cewar cibiyar nazarin Jami'ar John Hopkins. An kuma samu mace-mace sama da 199 ƙasar da tafi kowace a duniya. A adadin masu kamuwa da cutar da mace-mace. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa ya rage jerin sunayen waɗanda ta yi ya zaɓa a matsayin mai shari'a a kotun kolin ƙasar zuwa mutane 5 kuma yana sa ran sanar zaɓinsa don maye gurbin marigayiya mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a ranar Juma'a ko Asabar. Trump ya ce zai zaɓi mace, ya kuma bayyana sunayen mutane 3 da suka haɗa da Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa da Alison James Rushing, wasu masu ra'ayin 'yan mazanjiya da ya naɗa a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya a 'yan shekarun nan. Sai dai a wata hira da shirin Fox and Friends da gidan talabijin ɗin Fox News ya yi da shi a kan batun cike gurbin kotun da wasu batutuwa da yawa, shugaban ya iya faɗi sauran mutane 2 da tayu ya zaɓa. Maganar dai ita ce mun ci zaben, muna da haƙƙin yin abin da ya cancanta cikin sauri, a cewar Trump yana mai yin watsi da kiran da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat a zaben na 3 ga watan Nuwamba. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden ya yi na cewa ya kamata wanda ya yi nasara a zaben ne zai zaɓi alƙalin kotun bayan an rantsar da shi a watan Janairu. Trump ya ce ya kamata majalisar dattijai ta kada ƙuri'ar tabbatar da zaɓinsa kafin zaɓen wanda ya rage sauran makonni 6 a yi. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar ba za ta goyi bayan sake sanyawa Iran takunkumi ba kamar yadda Amurka ta buƙaci a yi har sai kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya ba da izinin yin haka. A wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban kwamitin sulhun na Majalisar Dinkin Duniya da kamfanin dallancin labaran na Associated Press ya samu a jiya Lahadi, babban sakataren na Majalisar Dinkin Duniya ya ce akwai alamun rashin tabbas kan ko sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne ya janyo batun shirin sake komawa matakin na kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya tanadar da sharuɗan yarjejeniyar makaman nukiliyar shekarar 2015 tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya 6 masu ƙarfin tattalin arziki. A ranar Asabar da ta gabata, gwamnatin Trump ta ayyana cewa an maida duk takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba wa Iran, wani mataki da galibin kasashen duniya suka nuna adawa da shi a matsayin wanda ya saba wa doka kuma ta yi su watsi da shi. Tabbas sanarwar ta Amurka za ta haifar da cece-kuce a lokacin babban taron Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara wanda za a fara a yau Litinin, wanda kuma za a yi ta yanar gizo a wannan shekarar saboda annobar COVID-19. Sanarwar ta Amurka ta zo ne kwanaki 30 bayan da Pompeo ya sanar da kwamitin sulhun majalisar cewa gwamnatin Trump na shirin sake sanya takunkumi saboda Iran bata sauke nauyin da ya rataya a wuyanta ba a ƙarƙashin yarjejeniyar da ake kira JCPOA a takaice. A Afghanistan a jiya Lahadi, waɗanda wasu hare-hare suka shafa da shaidun gani da ido sun faɗa wa kamfanin dallacin labaran Associated Press cewa hare-haren ta sama da gwamnatin ta kai a yankin arewacin ƙasar sun yi sanadiyar kisan aƙalla mutane 24, ciki har da yara, tare da raunata wasu su 6. Wasu da suka shaida lamarin su 2 da kamfanin dallacin labarai na Associated Press ya tuntuɓa sun ce galibin waɗanda aka kashe a har-haren da aka kai a ranar Asabar da suka shafi ƙauyen Said Ramazan a lardin Kunduz farar hula ne. Har-haren ta sama na zuwa ne yayin da wakilai da ke shawarwari daga ɓangaren gwamnati da na 'yan Taliban ke ganawa a karon farko a Qatar don kawo ƙarshen yaƙi da rikice-rikice da aka kwashe shekara da shekaru ana yi a Afghanistan da makomar ƙasar. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce har-haren ta sama sun kashe mayakan Taliban 30, kuma ana gudanar da bincike kan ikirarin cewar hada farar hula a cikin waɗanda aka kashe.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kun bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga jihar Sokoton Shehu, inda har yanzu matsalar tsaro ke ci gaba da addabar mutanen karkara. Muhammad Nasir Gareka.
Duk da kokarin da hukumomi ke yi wajen dakile ayyukan ta'addanci, har yanzu ana samun korafe-korafe na rashin tsaro a wasu yankunan gabashin Sokoto.
Sunana Abdullahi daga Sabon Benin. To a wannan da ya faru shekaran jiya ranar Alhamis karye 3 na yamma, wannan bindiga masu fitowa daga yankin Isa suka je Sabon Benin ta gaba, suka kwashe mana dukiya in bayan kaji su dai suka bari a garuruwan nan, gari ya kai 13. Kuma mun samu ceto na jami'an tsaro, amma saboda matsalar aka samu ta damuna, maimakon hanyar da ya kamata su bi ruwa sun canye maimakon kilomita 6 yadda suka koma gidan rinji can jamhuriyar Nijar suka shi. Amma dukiyar nan da suka dauka, wallahi in bayan Allah ba wanda ya san adadin. Don gari 3 wanda mun ka dan kilogo muka samu saniya 200, sauran 10 din nan wallahi Allah ba mu san adadin abin da aka dauka ba.
Sai dai kungiyar rajin wanzar da zaman lafiya da sulhu ta ce za ta bayar da tata gudunmuwa ta hanyar amfani da matasa 2 a cikin kowace al'umma waɗanda aikin su kawai shine sanya ido da lura da al'amuran tsaro, kamar yadda shugaban kungiyar Abubakar Mailato ya bayyana a wurin taron ranar zaman lafiya ta duniya da aka gudanar a Sokoto.
To kamar jami'ai ne waɗanda za su sa ido game da abubuwan da ke faru a cikin unguwanni, saboda mafi yawanci idan ka ga yaki aka ce a karkashi akwai wuta. So kaga wayannan wayanda za su yi wannan magana musamman su jami'an, zaka ga sun sa ido akan kila yanzu suna gani a unguwa kaza akwai dan yanayin tashi-tashi da hankula. In tashi hankali zai faru zaka dora ji daga matasa, kaza-kaza zai faru, ko kuma a wani ya cika kaza. To in muka fara jin ire-iren wannan cewa akwai musu-musun kila tashin hankali, to za mu yi kokari mu tattauna da wayannan ta hanyar sulhu. Idan kuma ya za akwai matsaloli za mu iya kai ga hukumomi in abin bai kai ai yayi ƙarfi.
An yi ittifaki cewa akasari matasa su ne ake amfani da su wajen aikata ayyukan ta'addanci a ko'ina. Akan hakan ne kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ASP Abubakar Muhammad Sadiq yake ganin cewa akwai buƙatar yin wani abu cikin hanzari.
Akwai buƙata na mu sake tunani maimakon mu faɗanta natsu akan tafiyar da rayukanmu a bisa ga ka'idodin da kundin tsarin Najeriya da addinoni daban-daban suka shar'anta mana.
Gwamnatoci a can baya sun fito da shiraruwa na koyawa matasa ayyukan yi domin rage zaune gari banza, amma a ƙarshe kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu. Sai dai yanzu mai baiwa gwamnan Sokoto shawara akan lamuran matasa Nuruddin Harandimahi ya ce labarin ya canja daga yadda aka san shi a can baya.
Mahi yawanci zaka ga sa ido shi ya karamta, to wannan to a mataki na farko an sa ido matuƙa ganin waɗanda za a zaɓo da kuma yadda za a samu su idon ganin cewa abin nan ya ci gaba. Yanzu waɗanda suke da wurin sana'a su za a haɗa waɗannan matasan da su, to za su riƙe su ko bayan kammala training ɗin ta yadda za su ci gaba da yin wannan aiki ƙarƙashin su.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad daga birnin Shehu kuma bari mu kaɗa birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Mele Kolo Kyari ya yi bayanin yadda ya ce manyan ƙasar na cin kuɗin sassaucin man fetur da sunan rangwanta ma talaka. Shamsiyya Hamza gare ki.
Cewar Mele Kyari, tun kafuwar Najeriya gwamnati ke biyan tallafi akan man fetur da 'yan ƙasar su iya siya a farashi mai rahusa, kuma a wannan lokaci ba ƙarin kuɗin siya gwamnati ta yi ba, canji tsari kawai aka yi.
Ba ƙarin kuɗin man fetur aka yi ba, canji tsari ne, domin wannan canjin ba ma yanzu aka yi shi ba, tun watan Mars aka yi shi. Abin da ya kasance shi ne shekara da shekaru gwamnati tana sa tallafi a man fetur, amma nan wannan tallafin shi ne gwamnati ta soshi a kuɗin da ya wuce abin da ake sai da shi a kasuwa. Wannan bambancin gwamnati sai ta saka domin a samu rangwame. Wannan rangwamen zahiri ne ba ta yi wa kowa amfani ba shekara da shekaru. Misali daga shekara 2006 har zuwa yau, misali an kashe kuɗi kimanin naira trillion 14 akan wannan tallafin. Kuma wannan kamar an shatawa ne, don babu wani shaidar da za a gani cewa an bada wannan tallafin, kuma babu shaidar waye wannan abin suka yi wa amfani. Abin da suka faru shine wannan tallafin na manya ne, da masu hannu da shibini da 'yan kasuwa da manyan ma'aikata kila hadda ni cikin.
Mele Kyari ya kuma kara da cewa saka tallafin shine sanadiyar duk wani sama da fadi da kuɗin ƙasa da ake yi a bangaren man fetur a Najeriya, don haka ba shi da wani amfani ga talakan ƙasa.
Bambancin wannan kuɗin da ake faɗa na wanda ake kira tallafin nan, a ƙarshe shine sanadiyar duk wasu cuwacuwa da ake a ƙasar nan ta man fetur, da kowa ya sani shekara da shekaru an yi bincike kala-kala, gwamnatin da suka shuhude sanin kowa ne wanda har yanzu maganar da muke cikin na akwai binciken da ba ma kammala su ba, ko wanda suka dawo da kuɗin da zahiri sata ne aka yi ta cikin wannan tsarin tallafin. Saboda haka a ganin mu a yau haka ba shi da wani sauran amfani, bai kamata a ci gaba da cutan talaka ana musu ƙarya ba.
A nashi ɓangaren masanin tattalin arzikin ƙasa Kasim Kurfi, sai an haɗa hannu za a iya cin moriyar wannan tsarin.
Gwamnati ma ba ta da min, saboda mutum ɗaya ba zai iya yakin nan ba, kowa da kowa sai ya yi shi, kuma ba kowa yake shirye ba. In kika diba duka boda ɗinmu, da za ki tattara gidajen mai da suke tsakaninmu da boda, ki diba underground tank din su, wallahi man da suke rikewa ya kai, in kika kasa man da kasan nan ke amfani da shi, bisa uku yana cikin waɗannan tankunan za su iya ɗauka shi, za su iya ɗauka over 20 million liters. Duk dami kawai saboda a yi smogalin, domin in kika saye shi nan kika kai kasa waje za a baki har da karanta shi kenan ki samu. To amma wannan saboda wannan subsidy din da gwamnati ke yi, kowa sai yana kwasa shi yana kaiwa can kasa waje yana samu kuɗi, ƙarshen ta gwamnati ke asara, su kuma 'yan ƙararru suna jin daɗi.
Shi ma Malam Ibrahim Musa, masani akan albarkatun noma a ƙasar, ya yi ƙari da cewa
da a ce ainihin matatun manmu suna aiki, suna tace mana man fetur da muke bukata, sannan manya-manya 'yan kasuwanmu sun sa kuɗi a bangaren abin da ya shafi man fetur, ana tace suna da ainihin matatun mai masu zaman kansu. To da maganar ma gwamnati za ta ragu, za ta ma cire hannunta a ciki, kuma man fetur ɗin zai yi araha.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya da wannan rahoton, yanzu kuma ga sani manumfashi da rahoto na musamman.
Arzikin man fetur da ma'adinai, ƙasar noma mai albarka da kuma shugabanni 'yan mazan jiya masu gaskiya da riƙon amana tare da kishin ƙasa ya sanya Najeriya ta shahara a duniya, lamarin da ya bunƙasa mata tattalin arziki wanda ya ƙarawa kusan ƙasar daraja a kasuwannin duniya, hatta kai ga za ka iya sayayya da kuɗin Najeriya kai tsaye ba tare da kai canji ba. Kaya ta zamanin mulkin General Gawan, kuɗi ba matsalar Najeriya ba ne illa abin da za a yi da su. To amma yau Najeriya ta koma baya, bashi ya yi mata katutu, al'ummar ƙasa mafi yawa suna fama da ƙunci da talauci da tsadar rayuwa da kuma tsadar abinci. Shin me ya jefa Najeriya cikin wannan hali? Tambaya da na yi wa kakakin shugaban Najeriya Alhaji Garba Shehu kenan.
To a gaskiya kamar yadda kai bayani, halin da al'umma suke ciki a duniya gabaki ɗaya ba Najeriya ba, akwai damuwa ƙwarai da gaske. Ko shi kansa wannan annoba ta corona, irin ɓarnar da ta yi wa tattalin arziki na duniya, idan ka ji abin da yake faruwa a wasu gurare za ka ce mu Allah ya raga mana mu ɗan Afirka, mu ɗan Najeriya, abu ma ya zo mana da sauki. Kuma sun yi sha'anin abinci da ake ta kuka da shi, an samu matsala musamman wajen noman rani da ake, tunda mu nan ana noman rani ana noman damuna. Kuma noman damunan nan an samu illa kashi biyu. Wannan kukule iyakoki da aka yi na ƙasa da ƙasa, kuma har cikin gida nan tsakanin jiha zuwa jiha, duk an kulle iyaka. Ai, dole ya shafi inda muke samun kayayyaki da ake sarrafa taki a nan gida. Sun samu matsala wajen shigo da kayayyakin tayar. Su kansu masu kamfanonin taki a nan ƙasa, injina da yawa sun lalace, ba ka da ikon ka sayo kayan gyara. Taki da ya yi ƙaranci, abinci an rasa shi da yawa a ƙasar nan. Akwai waɗanda suke gonakinsu, makiyaya suka kira wasu ka sayarwa, saboda babu takin da za a zuba, ballantana a ce mura. Amma alhamdulillahi abin ya faru. Sauki abu yanzu da aka fara gobewa, duk kamfanonin suna ta aiki, ana ta samun taki, farashinsa yana sauka. Idan damuna ta faɗi, abinci yakan yi tsada, saboda mai abinci da yawa ko manoma ko wasu 'yan kasuwa akan rike abinci. Sai an ga damuna ta zauna da gindinta, an yi kamar wata guda ana ruwa, sai an fara saki abinci, farashin sai sauko.
A da sabon abinci in ya fito, gwamnatin jiha da na tarayya na saye su adana a sto don sai da ma jama'a da ma'aikata a farashi mai sauki a lokacin da ya tsada. An daina ko me ke dalili?
To, ba a daina, gwamnati tana nan da suka cika a jihohi daban-daban, kuma akan sai abinci a ajiye. Ai, dabarar masu yin abinci da gwamnati take yi, wani lokaci shi kansa manomi ana tausaya masa, saboda idan karayar farashin ta kai karaya, abinci ya yi yawa a kasuwar, sai farashin sai karye yadda kai da kasa kuɗin ka kai noma sai ka faɗi kafin ka saida. Wanda ko noma bene da kuɗin sa noma ballantan na ci riba, kace mur ba iya zo yi noma ba zai yi ba. Saboda haka gwamnati ce balas ake, idan ya yi yawa a kasuwa a rage shi don farashin sa kari a karya manoma, sannan idan ya yi tsada a kawo shi. Kuma ko a 'yan kwanakin nan, ai gwamnati da ta ji kuka ya yi yawa wajen masu kiwon kaji musamman da dabbobi, saboda abincin kaji da na dabbobi da ake da masara musamman ya yi tashin goron zaki. Gwamnati ta saida musu wajen kan 5,000 na masara don su sarrafa kayan abincin dabbobin nan, farashin sai sauko. Sannan akwai tallafi da yawa da aka bayar a wannan lokaci na corona, kuma ko yanzu ne da ruwa ya fara cin gonaki da garuruwa, wurare su kebbi da sauransu. An ba da umarni irin abinci da ke fito a fito da shi ba mutane tallafi.
Garba Shehu kakakken shugaban ƙasar Najeriya. Ahmed Salele mai sharhi ne akan al'amura, ya ɗora laifi akan 'yan hana ruwa gudu.
Al'amura sun cakuɗe ma mutane, amma abun da ke ciki mutane 'yan tsirarun sun riƙe kuɗin ne sun ajiye, su ba su sa banki ba don kada ganin shi a tasa mutanen nan gaba mana a murza su, amma tsakasu kamar kuɗin guzan gyaɗa. Samu kuɗin mutane a maido a su kama mutane mara. Ma dama ba a yi ta yaƙi wannan cin hanci da rashawa ba, inda za mu zauna, bayan da za a yi ƙasar ciki. Ba a samu mutane tsaurara waɗanda suke da kishin ƙasai, domin matsalar su da kishin ƙasai. Amma yanzu corruption ne ke fighting Buhari. Ya hana su ɗaukar kuɗi, ba za su yadda ba. Rayuwarsu ba su iya yi sai an yi wannan sati. Bayan da za a iya kai labari wa'annan mutane sun tsaya shugaba, ya yi sun kashe. Saboda haka ya zama wajibi a yi tako wanda ya cancanta mai sauri. Ba sassauci ciki, ana tahiya kamar ba a hukunta kowa, saboda haka kowa abin da ya gada.
Malaman addinai su kuma sun ɗora laifi ne akan yawan saɓon Allah da ake yi a Najeriya ba tare da tuba ba. Ga Sheikh Yakubu Musa Katsina.
Magana ta gaskiya, halin da Najeriya take ciki, abin da zai famu a cikin shi manya-manyan laifukanmu da muke wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya haɗa da su da kansu talakawan Najeriya tare da 'yan shugabanni waɗanda aka baiwa amanar shugabanci. Yawan su akwai cin amana, sannan ana saɓa Allah ta hanyoyi daban-daban. Kullum abinda annabi ya karantar da mu shi ne Allah bai saukar da bala'i na talauci ne ko na cututtuka ne, annoba ce saboda zunubai waɗanda mutane suke aikatawa. A Najeriya yau dukkan irin laifukan da wasu al'ummomi suka yi aka halakar da su saboda shi, tun daga kan tawayen ma'auni zuwa luwaɗe da yin zinace-zinace tare da ainihin cin hanci da rashawa. Waɗannan abubuwa sun yawaita har da fyaɗe na yara ƙanana, dukkan su abubuwa ne waɗanda suke jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala a kan al'umma, ba ainihin ita ƙasar kawai ba. Saboda haka abu na farko wanda ya zama wajibi 'yan Najeriya shi ne su komawa Allah subhanahu wa ta'ala. Najeriya ƙasa ce mai arziki, muna da ma'adanai, muna da man fetur, za a iya noma kowane irin abu da ake nomawa a ainihin kowace ƙasa. Saboda haka mu dawo mu tuba mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu gyara laifukanmu ba kawai shugabanni ba, a'a hatta mu da kanmu mabiya. Domin mafiya yawan mabiya idan ka amince musu ka ba su amana, suna cin amana fiye da yadda su shugabannin ma da ake ta zagi suke ci. Saboda haka maluma duka na musulunci da na kirista su ji tsoron Allah, a koma masallatai, a koma coci-coci, a yi wa mutane wa'azi, faɗa wa mutane gaskiya. Duka mu yadda masu laifi ne, mu tuba mu koma ga Allah. In ba gyarawa muka yi muka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, to Allah subhanahu wa ta'ala bai ɗauke wannan bala'in. Wannan shi ne kawai abin da za mu yi, Allah ya fidda mu daga cikin wannan bala'i.
Sunana Pascal Hana YD Buru, rashin hangen gaba ga shugabannin mu ya kai ga wannan. Yanzu na ban gama magana da iyalina da ƴaƴan gidana, suka ce ma wasu abubuwa sun karu ninki so uku ba so biyar ba, an kasa siya. Wallahi tsadan kaya a kasuwa akwai ban tsoro. Anya za mu kai ga karin shekara wani hali za mu shiga. Na wajen yawa ga talakawa, don Allah shugabannin su tsoron Allah su yi abin da ya dace da a samu zaman lafiya da kuma sauƙin rayuwa a ƙasar.
Faso, wane ne hanyar da za a bi a fita wannan lamari?
Na farko, a koma ga Allah, a yi tuba tsakanin da Allah da musulmi da kirista, a yi adalci ga kowa, a yi wannan hangin gaba. Duk abin da ya kai ga wannan dole a samu masana su bincika a ta kowane gefe domin a san me ya kai ga wannan. In ku an ba da shawara, don Allah shugabannin su karbi shawarar masana su yi aiki da ita.
Inda ana buƙatar ci gaba a Najeriya, to ƴaƴanta su canza halaye a tuba. Kamar yadda malamai suka ce, san shi abin malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma ga shiri na gaba,
wasanni a takaice.
Ana ci gaba da zaman makoki a kasar Ghana, duba mutuwar wasu matasan ƴan wasa shida sakamakon mummunan hatsarin mota. Hukumar kwallon kafar Ghana ta tabbatar da mutuwar ƴan wasan shida da safiyar jiya Lahadi, dukansu ƴan tsakanin shekaru 12 zuwa 16, bayan da motar da suke ciki ta fadi ta kuma fada a cikin kogi a Ofinso kusa da Kumasi a yankin Ashanti na kasar Ghana. Wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce matasan ƴan wasan na cikin tawagar mutane 36 na cibiyar horar da ƴan wasan ƙwallon kafa ta Africa Vision, waɗanda suka fito daga wurin rijistar gasar League. Sauran waɗanda ke cikin motar kuma sun sami raunuka matakai daban-daban, inda yanzu haka wasu na karɓar kulawa a asibiti. Ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ta Ingila, Ilkay Gundogan, ya kamu da cutar coronavirus, inda hukumar shirya gasar Premier ta tabbatar da cewa tuni da aka killace dan wasan na tsawon kwanaki 10. Akan haka ne Gundogan dan kasar Jamus mai shekaru 29 ba zai buga wasan farko ta gasar Premier ta bana ba da kungiyar sa ta City za ta fafata da Wolves a yau Litinin. A Ingila din dai har yanzu kungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta kai karshe da kungiyar Rennes domin sayen mai tsaron gidanta Edward Mendy. Kocin kungiyar ta Chelsea Frank Lampard ya rade yana zauracin mai tsaron gidan dan kasar Senegal mai shekaru 28 domin rufe bayan kungiyar da yake ganin ya bude sakamakon kasawar kepa Arrizabalaga da kungiyar ta saya akan zunzurutun kudi har fa miliyan 71. Kungiyar ta yi ta dora alhakin kwallayen da ake dora mata a baya-bayan nan da kurakuran mai tsaron gidan dan kasar Spain, dalilin da ya sa kenan ma take ajiye shi a benci a ƴan kwanan nan. To sai dai Mendy ya ja hankalin Lampard sakamakon kwazon da ya yi na buga wasanni 19 daga cikin 24 ba tare da an zura masa ƙwallo ko ɗaya ba a kakar wasanni da ta gabata. Sabanin kepa wanda ya sami wasanni 8 kacal da ba a zura masa ƙwallo ba a cikin wasanni 33 na gasar Premier. Duk da yake dai kocin bai bayyana matsayar sayar da kepa ba, to amma ya ce yana da buƙatar ya ƙara ƙoƙari idan har yana son riƙe matsayinsa a ƙungiyar. A fagen wasan tennis kuma, Simona Halep ta lashe gasar Italian Open ta bana a birnin Rome na kasar Italia a yau Litinin, bayan ta doke mai riƙe da kambin Carolina Pliskova wadda ta bada gari sakamakon rauni a wasan ƙarshe ta gasar. Wannan ne karon farko da Halep ta lashe gasar ta Italian Open a tarihi, kuma tana ganin lamarin a zaman wani babban ƙwarin gwiwa a gare ta na tunkarar babbar gasar Roland Garros ta bana. Karo na uku kenan da Halep ƴar kasar Romania mace ta biyu a duniyar tennis take fafata wasan ƙarshe ta gasar ta Italian Open, inda ta sha kashi ta kuma zo ta biyu a shekarun 2017 da 2018. Pliskova ƴar kasar Czech ta buga wasan ne da rauni a kafarta ta hagu sakamakon daɗewa tana fafata wasanni a ƴan kwanan nan. To amma ciwon ya tsananta mata a wasan ƙarshe ta gasar har ta ji ba za ta iya ci gaba da fafatawa ba ta ba da gari. Murtala Faruk Sangin na a Washington DC.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bikin cika shekaru 75 da kafuwa a yau Litinin, yayin da ƙasashen duniya ke fuskantar annobar coronavirus da wasu manyan matsaloli da sakataren janar na majalisar ya ce na buƙatar ƙarin matakin haɗin gwiwar ƙasashe na gaggawa. Yanzu adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya ya zarta miliyan 31 da mace-mace sama da 960,000 a cewar Jami'ar John Hopkins, wacce ke bin diddigin yaɗuwar annobar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa ya rage jerin sunayen waɗanda ta yi ya zaɓa a matsayin mai shari'a a kotun kolin ƙasar zuwa mutane 5, kuma yana sa ran sanar zaɓinsa da maye gurbin marigayiya mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a ranar Juma'a ko Asabar. Trump ya ce zai zaɓi mace, ya kuma bayyana sunayen mutane uku da suka haɗa da Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa da Alison James Rushing. Wasu masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya naɗa a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya a 'yan shekarun nan. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar ba za ta goyi bayan sake sanyawa Iran takunkumi ba, kamar yadda Amurka ta buƙaci a yi, har sai kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da izinin yin haka. A Afghanistan a jiya Lahadi, waɗanda wasu hare-hare suka shafa da shaidun gani da ido sun faɗa wa kamfanin dillacin labaran Associated Press cewa hare-haren ta sama da gwamnatin ta kai a yankin arewacin ƙasar sun yi sanadiyar kisan aƙalla mutane 24, ciki har da yara, tare da raunata wasu su 6.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu. Za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya da gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.